Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington dake gundumar Columbia akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yammai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Nia FM duk a Niger din. Haka kuma ana iya jin mu a shafin mu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa da kuma su gabatar muku da shirin.
Maryam Bashir Bagaji.
Safinatu Sada Sudai.
Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro a yau Laraba 26 ga watan Afrilun shekarar 2017 zamu tattauna ne game da yadda cin hanci da rashawa, rashin adalci da kuma halin ko ankwalar shugabanni zai iya haifar da samuwar ƴan ta'adda a cikin al'umma.
Tun da sanyin safiya a wani bangare na arewa maso gabashin Najeriya, mayakan Boko Haram sun yi damarar kai farmaki. Wurin da suke son kai mafarmakin wani barikin soja ne.
Munanan aƙidu da suka shige al'umma na ɗaya daga manyan matsalolin da suka haifar da tsatsauran ra'ayi da ƙiyayyar juna a cikin al'ummar mu. Kamar yadda Khalifa Abdul Fatih ya ja kunne da cewa
aƙida ta Boko Haram aƙida ce fa. Kar a yi tsammanin dan Shekau ya tafi ko Muhammad Yusuf ya tafi ko kuma Muhammad Nuru ya tafi ko komandojin su sun tafi Boko Haram ta kare. Har yanzu wannan aqidan suna da makarantu a nan Najeriya. In fa kana koyawo mutum kin musulmi dan uwanka, da haka fa ake farawa fa.
To haka kuma baya ga wannan zamu karanto muku ta bakin ra'ayoyin da kuka aiko bayan kun kalli ko kuma wasu kun kalli fayafayen bidiyon ƴan Boko Haram da muka saka a shafin mu na yanar gizo da sauran kafafun mu na sada zumunci.
Za a maji kaɗan daga sakonnin da masu sauraro suka aiko game da shirin yau da gobe na wannan mako da kuma fashin baki akan fayafayen bidiyon kamar yadda Usman ya faɗa da muka nuna a baya.
To yanzu bari mu fara da jin sautin faifan bidiyon ƴan Boko Haram da muka nuna a yanar gizon tamu, inda jiya muka saurari kashin farko, yau kuma zamu ci gaba da jin kashi na biyu. Idan da yara, muna ba da shawara a sa su bar wurin domin sautin rediyon ba shi da daɗin ji kuma yana iya tada hankalinsu. Sannan a yi haƙuri da sautittukan domin kuwa suna da ba da firgici wani lokuta.
Tun da sanyin safiya a wani bangare na arewa maso gabashin Najeriya, mayakan Boko Haram sun yi damarar kai farmaki. Wurin da suke son kai mafarmakin wani barikin soja ne, wanda aka girka manyan bindigogi da kuma tanki suna gadinsa. A cikin shekaru bakwai da aka yi ana tashin hankali na Boko Haram, an kashe mutane kimanin 18,000. Wannan bidiyo wanda ƴan Boko Haram suka ɗauka da kansu amma ba a taɓa nuna shi ba, ya faɗo hannun VOA ne daga wata majiya mai tushe. Fayafayen bidiyon sun nuna abubuwan da ba a taɓa gani ba na yadda mayakan Boko Haram suke shirya kai hari da kuma irin ƙubar da fararen hula suke shiga a duk lokacin da ƴan Boko Haram suka ratsa tauraron da suke. A bayan nazarin hotunan tauraron ɗan Adam, muryar Amurka ta yi imanin cewa wannan harin ya faru ne a garin Banki, a yankin da ‘yan Boko Haram suka yi ta kai hare-hare a shekarun 2014 da 2015. Kafin wannan farmakin, mayaka sun taru dauke da bindigogi da gurneti da yawa daga cikin su yara ne ko matasa wasu ma da alamun aka tilasta musu shiga cikin kungiyar komandoji sun yi ta miƙewa suna yi musu jawabi da harshen kanuri tare da janyo ayoyi cikin larabci suna jaddada musu hujjojin kisa ko kuma mutuwa a bakin daga
wala yalki tuna wujuhan fiskan nan gawar kalaktan bare hatta yuktulu har sai ya ce haka yi doyi dai ta ce kin ga yana fa'inna fa haula shuhada sai am sai mali fa'inna mi yarbu hakum rabbuka sai makka manin alai sai ro am ka kudu gobe ne yana dai fa yaya na sa wani da shi kun dai ma mutu da ne bayyane ne yana kuto andura aya kan sai kan dai na
a bisa irin aqidarsu duk wanda bai yarda da aqida ta Boko Haram ba hukuncin sa kisa ne wadanda za su jagoranci wannan farmakin wasu komandoji ne guda hudu
gabanaya da malaba ngawu Usman yau Usman ne kudu Kenya ngawu Ibn Kenya Abu Muhammad
daga nan mayakan suka miƙe aka gansu suna kutsata cikin gidaje dake kusa da barikin da suke niyyar kai mahari an kewaye wannan bariki da babbar kunya ta yashi mai daukar bidiyon na Boko Haram ya tsaya daga bayan mayakan su yana daukar hotuna kamarar sa tana rawa sosai daga ta ko ina sai aka goce da harbe-harbe da fashe-fashe wani tankin soja ya tsaya gadi a kofar shiga barikin wata bindiga harbo jiragen sama ta yan Boko Haram ta cije suna ta kokarin tayar da ita yan tsaron barikin su ma sun yi ta turo wuta an ci gaba da musanyar wuta har zuwa maraice inda aka tsagaita wasu daga cikin maharan sun yi ta kai da komowa sun rasa abin yi a bisa dukkan alamu masu tsaron wannan bariki sun yi nasara a wannan karon daga baya yayin da mayakan Boko Haram suke komawa sansaninsu a cikin duhu an gansu sun kama wani mutumi da suka kira da sunan ciyaman na wani abu suna tambayar sa kuɗi da abinci daga nan sai bidiyon nasu ya nuna gawar wannan mutumi tare da wasu irin wannan masifar abu ne da mutanen yankin na kure arewa maso gabas suka saba gani
ko sai saure da yawa kimi saure india kani yaruwa fur ya kusron
kwacewa ko satar dukiyoyi da kisa duk abubuwa ne da ake gani a inda yan Boko Haram suka shiga idan kuma sun kama wani gari ko kauye bidiyon nasu ya nuna yadda suke wa mata da yara tambayoyi suna son sanin inda mazajensu ko iyayensu suke miliyoyin mutane sun rasa matsuguni yayin da dubban mutane suka rasa inda yan uwa da iyalansu suke duk a dalilin wannan tashin hankali na Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya to ta yaya suke juye koyewar musulunci domin yin irin wannan mummuna barna
Assalamu alaikum binjeshin Najeriya
a kashi na gaba zamu ga yadda ake gurbata addinin musulunci
to kashi na biyu kenan sai kuma Allah ya kai mu gobe zamu sa kashi na uku na wannan sauti na bidiyo da muka nuna a shafukan mu na yanar gizo da kuma na
Allah ya kai mu
amin amin to kuma kin sani akwai sakonni da daban-daban wanda mutane suka yi akan waɗannan bidiyo da aka kakkalla wanda hakan ce ta sa masu sauraro Maryam da Shafiratu da duk dan karanto mana mu ji su ba
Sa ko farko daga Abdulmumina Abdulkadir yace Allah Ubangiji ya biwa waɗanda aka zalunta haƙin su da gaggawa. Allah ya ƙara kare mana ƙasar mu daga irin waɗannan gurbatattun mutane.
Sai Shehu Birin Gauda IBB yace wannan abin kyama da suna addinin mu na Musulunci yayi muni ƙwarai. Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka kuma nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata.
Sai Amina matar sarki Abdul tace Allah ka raba mu da kowane irin rikici har illa masha Allahu amin summa amin.
Sai Usman Abubakar yace Allah ya kawo ƙarshen wannan ta'addancin ƴan Boko Haram ya kaskantar da masu mara musu baya amin.
Sai Bashir Habibi yace kai jama'a idan har da ma kasashe irin Amurka da take da wannan kafar yada labarai ba su ne suka kitsa ko in ce suke da hannu a ayyukan su ba to ta yaya za su samu irin waɗannan bayanai haka karfin mu zama wawaye.
Sai Bini Habib yace haba mu za ku raina wa hankali VOA ai tunan mun gane Amerika ce Boko Haram da ma wasu kungiyoyin ta'addanci duk ku ne ke taimakon su. Allah zai tona asirin ku insha Allah.
Ahmadu Shaibu Adam yace muna roƙon Allah ya ƙara tona asirin su ya kuma kawo mana ƙarshen wannan yanayi da ƙasar mu ta tsinci kanta a ciki har zuwa wannan zamani mai tsawo.
Sai Ahmad Umar yace shine jama'a ba sa godiya ga Allah wallahi da Boko Haram gara wahala yanzu tunda ba ta kashewa. Allah yayi mana.
Sai Hasina Muhammad tace Allah ya mana magani to amma muryar Amurka ta yaya kuke samu waɗannan gamsassun bayanai haka.
Sai Nazifi Namadi yace Allah ya ƙara ɗaukaka da basira VOA. Menene sunan mawaƙin da kuke sakawa ƙarshe a bidiyon nan?
Sai Abubakar Kalajanga Jalingo yace lallai sashen Hausa na VOA ta amsa sunanta a matsayin majiya kwakwara bisa wannan namijin kokari da take yi na kawo masu sauraro sahihan labarai.
Sai Mustafa Garba yace menene amfanin nuna mana irin wannan abu? Ana sa a tunashe mu bakin cikin da muka shiga a baya. A gaskiya VOA wannan abun bai dace ba, ya kamata ku daina idan ba kuna son mu sa shakku akan ku ba.
Sai Abdulrashid Sani yace gwara su dinga kawowa saboda wanda suke butulcewa Baba Buhari gara a dinga tuna musu masifar da muka shiga a baya.
Sai Abdul Dauda yace wai shin waɗannan mutanen an bar su ne kam? Ni fa ban gane ba. Mutanen nan ba cikin ƙasa suke ba, su kuma ba iska bane ba, ba ruwa bane, ba ciyawa bane, sannan ba hayaki bane su. Ba wuta bane su, amma sun addabi jama'a har ma suna iya samun lokaci su yi bidiyo su nuna wa jama'a. A gaskiya ya kamata a dauki mataki mai ƙarfi akan su.
Sai Muhammad Sani Tahir yace Allah duk wanda yake da hannu cikin kafuwa wanzuwa da kuma yaduwar Boko Haram a wannan ƙasa tamu mai albarka. Allah ko su waye ne basu gagare ka ba, ya Allah ka tarwatsa sha'anin su, ka tona asirin su, ka cire albarka daga komai nasu, ka dora jami'an tsaron Najeriya su yi galaba akan su.
Sai Musa Garba yace Allah ya isar mana, Allah ya ƙara kare mu.
Sai Muhammad Adam yace Allah ya kawo mana ƙarshen wannan fitinar.
Sai Muhammad Tahir Hassan yace wannan bidiyo na da ban mamaki wallahi.
Sai Babangida Sani yace Allah ya kawo mana ƙarshen ta'addanci a duniya baki daya.
Sai Bi Sharif Hassan yace Allah ne mai hisabi, ranar mutum bai da gurin gudu ko buya.
Sai daga ƙarshe Sanusi Mustafa yace Allah ka yaye mana wannan muguwar aqida.
To amin. To wato abinda na lura a waɗannan sakonni da kuka karanto Maryam da Safinatu,
eh
akwai maganar cewa kamar wasu masu sakonni ire-iren Sani Bin Habib suna maganar cewa karbiyo ita rena musu wayo ya za a yi wannan abubuwa hadda ma
ni Allah ya saba
san an samu. To amma abinda nake so kuma mu gane wanda shine ta samu wannan satin muka ce sai mun warware zare da abawan da a farkon shirin ranar Litinin in ba a manta ba Leo Ken shugaban Hausa na yi masa tambayoyi akan waɗannan irin abubuwa domin har yi magana cewa bincike shine aikin ɗan jarida. Ɗan jarida yayin rantsuwar kare al'umma sa in dai ba ɗan maula bane kuma bai san me yake ba, in dai aikin jarida zai tsakani da Allah to zai dan ya binciko duk inda zai ya shiga hatsari ma ya mutu kila saboda bincike, saboda ya kawo abin da kila ba za ka iya kashi ba, kwakwalwarka ba za ta iya ba, in dukan ku garin ku za su taru ba za su kawo shi ba. To an kawo maka shi misali. Sannan bugu da ƙari yayi magana akan cewa waɗannan videos din da aka nuna ba za mu iya fadanta ina aka samu ba, mu faɗa musu saboda ne gobe kila cikin su wani zai to na cewa ga wani abu da ke faruwa in ya san za a faɗe shi kuma ai an samu matsala ko. To wannan shine dalili. Sannan kuma masifar da aka shiga a baya ita ta ba mu damar mu cici jama'a da irin waɗannan zakule-zakule
haka ne. Amma kuma ka san Nazifi ya tambaya ce wannan wakan nan wanne ne?
Eh wannan waka ba eh to sai mu rike shi biyo mu dan juma'a a ranar
za mu ba shi amsa ba. To yanzu bari mu ji ra'ayoyinku game da shi wannan shirin yau da gobe da muke yi na wannan makon. Sai sako daga Bello Meli yace gaba dai VOA, Allah ya ƙara muku ƙwarin gwiwa amin.
Sai Shukuru Jar Ƙasa tace wannan haka yake, muna jin daɗin shirin ku, Allah ya saka muku.
Sai Sa'idu Isa yace VOA ina muku fatan alheri.
Sai Shaw Adamu Rajau yace babu damuwa ai kuna kokari sosai kuma mu ma abota sauraron wannan tasha da kuma wannan shiri na yau da gobe mai sa amara amarya Allah ya biya ku bisa fadakarwa ilmantarwa koyarwa da kuma nishadantar da al'umma da kuke yi Allah dai ya hada mu a gidan aljanna da mu da ku baki daya
Sai Baffa Haruna Bajoga yace muna tare da ku yau da gobe ni ma dai na kalli ɗaya daga cikin fayafayen bidiyon da kuka tura mana domin mu kalla
Sai Sa'idu Gagiyo Katamma yace fatan mu dai Allah ya kawo mana ƙarshen ayyukan ta'addan na Boko Haram a kasar mu Najeriya da sauran kasashen mu na Afrika.
Sai Sufiyanu Gumal Zangon Daura yace gaskiya ne yau da gobe muna sauraron ku sai mun ji ku.
Sai kuma Dauda Garba bin Affan Potuskun yace a koda yaushe muna tare da ku kai tsaye ta radio da kuma shafin sada zumunta. To mun gode muna son ji daga gare ku a koda yaushe. To kamar yadda muka faɗa a farkon shirin Khalifa Abdul Fatih Ya ja kunne da cewa munana aqidu da suka shiga al'umma na ɗaya daga cikin manyan matsaloli da suka haifar da tsatsauran ra'ayin addini da kiyayyar juna.
Aqida ta Boko Haram aqida ce fa. Kar ayi tsammanin dan Shekau ya tafi ko Muhammad Yusuf ya tafi ko kuma Muhammad Nur ya tafi ko komandojin su sun tafi Boko Haram ta kare. Har yanzu naji a TV a Maiduguri ana wa'azi makamancin haka suna wa'azi a TV suna wa'azi a radio har yanzu wannan aqidan suna da makarantu a nan Najeriya suna da gidan radio suna da gidan TV in fa kana koyawo mutum kin musulmi dan uwanka da haka fa ake farawa fa in musulmi ba su fito suna koyawo yan kansu son juna da ka daina damuwa da abin da wani yake yi in dai ba ya ce a daina yin sallah a daina yin azumi a daina zakka a daina haji wayannan bai yadda da shahada kalmar shahadan nan ba wayannan asasin musulunci guda biyar din nan in mutum ba ya fito yana kushe su yana hana su ba in kaga yana wani abun sa daban wanda bai ce kai ba musulmi bane in baka yi ba to gara a daina wannan wannan shine asalin kawo da haka aka fara ana zuwa har aka zo aka koma ana kafirta sauran mutanen aka kawo kiyayya tsakanin mutanen wannan ba zai bi wannan sallah ba wannan ba zai ci wannan dan dariƙa ne wannan dan izala ne wannan dan wannan ne ba zai bi wannan sallah ba ana ta zagin suna mutanen mu suna nan basu iya alwala ba basu iya tsarki ba basu iya alwala ba basu iya sallah ba za su je haji basu san aikin haji ba abin da ya kamata mu komo mu koya mutanen su mu koya mutane karatun Qur'ani mu koya musu hadisi mu bar wa'ansu ra'ayi mutum a kansa in wannan kiyayyan ba mu daina ba to har yanzu ba za mu gama da Boko Haram mu fito kuma da wayansu wata suna daban nan gaba kamar yadda muke magana shekarun baya America tana ta fama da al-Qaeda an je an kashe Bin Laden an kashe wannan an gama da shi ne yanzu ba Daesh IS ne Ansar ga sunan kala-kala suke fitowa saboda aqida ce abi aqidan nan ayi maganin ta a duba makarantu ayi monitoring din abubuwan da suke karantarwa yara kanana syllabus gwamnati ta shiga makarantun musulunci tayi ruwa tayi tsaki a ciki ta ga wannan irin syllabus ake koya yara tayi moderating din wayannan syllabus din ga abin da za a karanta yanzu Egypt mun fi Egypt ilimi ne yanzu littattafan da ake sayar da su a nan Najeriya ko ake karantar da su a wajen tafsirin wayansu malamai anan an hana shiga da su Egypt an hana shiga da su Algeria an hana shiga da su Morocco su Mauritania da sauransu kamun wayannan masifofin ta fara shigowa wata ƙasa a Afrika Algeria ta shiga Algeria zaka ga mutum da sunan musulunci ya dauki yaro karami ya yanka shi da wuka ya yarda shi wannan da ta dame su malaman nan in suna wa'azi sai su yi kotun wayansu littattafai na Albani na Bin Baz ga sunan dai shi ne suka tara malamai a nan Algeria din suka je suka samu wayannan littattafin suka samu almajiransu da suke nan suka yi musu interview akan matsayinsu akan kashe musulmi da jihadi da wannan da sauransu shine duk suka farfada wayansu yan jarida ne kaman yanzu yadda kake min din suka yi interview suka buga a jarida suka dauko jaridan suka buga a cikin littafi interview din da aka yi da date din da aka yi da sauransu wayannan suka tattara ra'ayoyi da sauransu suka buga littafi saboda su wayarwa musulmai kai wani an ja shi ne da kudayin musulunci bai san musuluncin ba aka ja shi an ce Allah ya ce ka ga mutun ya kira maka ayar Qur'ani ya fassara maka kai baka santa ba ya kira maka hadisi ya fassara masa kai baka sani ba wannan ayan abinda take nufi daban abinda aka fassara daban hadisin nan abinda yake nufi daban abinda aka fassara shi daban to wannan littafin suka yi suka wayaro mutanen su kai da sauransu suka zo suka buga shi suka watsa shi a duniya sun kawo shi nan Najeriya a embassy din su suka ba mu muka rarraba mutane da sauransu kamar yadda nake ga muku mun yi kokari an fassara da Hausa saboda a rarraba mutanen Najeriya su amfani Allah ya sa abinda muka fada ya amfani jama'a gabaki daya ya amfani al'umma assalamu alaikum
to muna godiya Khalifa Abul Fatihi yanzu kuma kai tsaye muna tare da mai fashin bakin al'amura musamman a abubuwan da suka shafi gwamnati da siyasa da ma kansu su matasa din wato barista Aliyu Abdullahi dan jin wace rawa cin hanci da rashawa tare da rashin adalci na shugabanni ko shugabanci zai iya haifarwa wajen wanzuwar ta'addanci assalamu alaikum assalamu alaikum barista hello hello to ina ga online shi na da matsala kenan to so bari dai kafin mu da sake lalubo mana shi
ina biye da mutanen da ke kan shafin Facebook
yawa me suke ta cewa
ya yake da suna yace gaskiya VOA Hausa kuna birge ni daga Alhaji Sa'idu mai kwar Sa'idu Abdullahi karamar hukumar dan Musa
Katsina
sai kuma ga wani sala Baba Ali yace Allah ya saka mu VOA ina yi muku jinjina game da fayyace gaskiya komin dacinta
wannan haka yake kuma kin san abinda wani yake fada kwanaki a irin masu sakonnin nan ina gani bazan iya tuna sunan shi ba yake cewa so kake sai yakin yazo bayan ka tanga kaza a gaya maka
haka ne
idan ba shi da ma aikin nan abu ne kaman ake cewa watchdog ne kai na society idan kare ka shigo gida ya ga abu sai ya ce hau ya haushi sai mai gida ya leko ta katanga ya ga me ya faru to mun same shi again assalamu alaikum
wa alaikum assalam
to barista Ali Abdullahi barka da
barka da zuwa
yauwa barka mu ne Usman Kabara da abokiyar aiki
eh Maryam da Sabina tuma mun samu karin da Sabina ta aiki
okay ayi kyau gaskiya alhamdulillah
to masha Allah to muna son ne mu ji a matsayin ka ne mai zuwa tarurrukan matasa kai fashin baki da sauransu kila cikin yan mintuna 4 zuwa 5 mu iya dan tattaunawar shin ta yaya cin hanci da rashawa tare da rashin adalci na shugabanni da kuma rashin adalci yake iya haifar da wanzuwar ta'addanci a cikin al'umma domin aka kalli duka wannan al'amuran za a ga wannan abubuwa suna ɗaya daga cikin wasu abubuwa da suka taimaka
to alhamdulillah to a gaskiya wato cin hanci da almudahana da rashin zartar da wato cikan alƙawarika da shugabanni suke ɗauka idan Allah ya ba su mulki yana da wato hannu a cikin irin ta'addanci da muke gari ba wai ƙasar nan kaɗai na Najeriya ba kowane ɓangare inda za ka ga ta'addanci ya yi kaka gida za ka samu to ba ci gaba na al'umma a wannan wurin ma'ana babu wato fannin abunan wato karatu ba ci gaba a fannin education karatu babu ci gaba a wato wurin samun aiki rashin aiki wa matasa yana jawo su shiga hanyoyin da bai kamata su shiga ba saboda idan yau an zo an same wato al'umma tana da wato waɗannan abubuwan more rayuwa na ci gaba da kuma aikin sana'a aikin yi da sauransu to za ka ga ba za ka iya tayar da aƙidodinta wa waɗannan matasa ba har su bi ka musamman in za su batar da rayuwa ko kuma za su samu wato rasa rayukansu ko kuma rasa wannan abubuwan na more rayuwa da suke yi amma saboda a yanzu haka idan babu wannan abubuwan saboda shugabanni sun sace kudin da ya kamata su wato su inganta al'ummomi sun sace kudin da ya kamata su kawo karatu sun sace kudin da ya kamata su kawo kiwon lafiya sun sace kudin da ya kamata su kawo ayyuka a al'umma to kinda ba waɗannan abubuwan duk wanda yazo da aqidar shi in ya lakade da sunan addini ko ya lakade da sunan wato bambanci na yare ana nuna muku bambanci na yare ko sai ka ya samu willing pool wato matasan suna sauri na tafi wannan aqidar bita saboda babu adalci na shugabanci daga center daga wato gwamnati na tsakiya federal government har ya kawo gwamnati na kasa wato local government
bari maka tambaya
wannan failure zai wato rushing ci gaba ko ince an kamu na kasar da kuma failure na wadannan shugabanci a wadannan wurare ya jawo ta adalci yake samu nasara a zukatan matasan mu a Najeriya
Barista Aliyu kai lawyer ne kuma a yanda na sanka misali yanzu in aka ce yau kai ne misali a ce kake shugabanci ko kuma bangaren shari'a na kasa gaba ɗaya misali wani irin hukunce ne kake ga za su iya shigowa a cikin dokokin mu na Najeriya wanda za su tabbatar da cewa waɗannan abubuwan da ka lissafo an samu an tattoshe su ko an datsa duk inda wata kafa take ta zalunci da sace-sacen dukiyar al'umma
to alhamdulillahi Usman Kabara yanzu ka ga bari baka misali a kasar Najeriya yanzu akwai sabon bara a kira shi doka ba amma sabon tsari na wato hura na yake kira
whistleblowing
jama'a ka ga yanzu in ka duba ai dokar wannan yanzu tsari ne kawai gwamnati na tsakiya take amfani da shi saboda sun yi ɗan majalisar dokoki na Najeriya su mai da wannan bill din ya dawo doka amma ba a mai da shi no ba yau yanzu ana magana ana ta samun kuɗi ana ta gano kuɗi da aka koye na almudahala da cin hanci wanda aka saka daga Najeriya yau waɗanda suke wa hura wannan whistle din idan kakai ba su da protection ba su da abin nan makama a idan doka saboda ba a dawo da wannan tsarin ya dawo lo ba to akwai irin wannan dokokin da za a yi sannan akwai irin amendment da za a yi na criminal law na wato dokokin masu laifi wanda za a iya tsara laifi ko kuma su irin shekaru a kan masu laifin alcin hanci da almundahala
barista mun ji biyu bari mu karo tambaya
barista
a ne da shi easy wurin kaman degree of body in wato ya kasance ne shari'a mu ko kuma mai neman proving case for the future to ne sha wahala ba wurin
aiwatarwa yawa barista Aliyu ya hakuri da katse ka barista Aliyu
ga yadda za a yi proving case
yawa to
a da shi a lower body
ya hakuri barista Aliyu a cikin sakan 30 ko kuma daƙiƙoƙi 30 shin wannan abu da ake Maryam tana son ta tambaye ka.
Na ce to taya su jami'an tsaro za su gyara hulɗar su
da jama'a. Saboda kar ka tona ko kuma ka ce ga wasu ɗan abubuwa da ka gani ka samu damuwa.
Abin ya juya ya dawo kanka.
Cikin sakan 30 ko daƙiƙa 30 ne za ka ce mu shiga shirin.
To jami'an tsaro kamar a Najeriya akwai muna da EFCC wanda su ne kamar a Amerika ake kira su FBI. Su kuma yadda za su gyara aikin su shine ya kasance an ba su horarwa na musamman wurin forensic accounting investigation kasance sun kware a wurin bincike don
ai barista idan za mu
tsaya
to muna godiya sosai sannan kuma da fatan za a ci gaba da bin shirye-shiryen namu na musamman a wannan mako wanda muke magana akan ta'addancin boko haram yanzu a madadin
Maryam Bashir Bagaje Safinatu Sodangi
sai Daniel Brown wanda shine ya bada umarnin shirin sai engineer Muneo Thomas sai Ibrahim Jirmai da ya hada mu da ku a shafin mu na Facebook Live ni Usman Ahmad Kabara ke cewa mu zama lafiya sai Allah ya kai mu gobe a wani sabon shirin ta inda zamu ji shin ta yaya ta'addanci yake taba lafiyar kwakwalwa da kuma yaya za a yi aurewar wa'annan
Yo, the boy, the
Yabang wani ya zama ce lasima ba zan fasa ba.